من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يريد مكتاب هدوء ونم صلاتي مي البركة إن شاء الله نا النور da kenan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu kamar kullum. Muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Al-Hayyu Al-Qayyum da ya mana gyadar dogo, samanta ƴaƴa, ƙasanta ƴaƴa, tsakiyanta ƴaƴa, ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Allah ta'ala ya ji kansu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 13 ko a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1447. Ina mai farawa da bawa ƴan uwa da yawa hakuri waɗanda suka zo daga jihohi da yawa don su gaisa da ni. Jiya bayan tashi na anan ina ga waɗanda aka ce mun sun zo daga wasu states akalla ya kai jiha 7 ko 8. A jiya kadai da muka yi darasi, an samu na Kano, an samu na Kaduna, an samu na Jigawa, an samu na Bauchi musamman cikin Azare, an samu na Kebbi, an samu na Sokoto, an samu na Gombe, an samu na Jalingo, Taraba kenan. Duk waɗannan kowanne ya zo ya tare ni cewa sai na tsaya na saurare shi. Na farko, ina maraba da duk wanda ya ziyarce mu a wurin nan, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Na biyu, ina ba da hanzari da uzuri na kuncin lokaci a Ramadana, ba zai iya yiwuwa na iya ganin kowa da kowa a yadda yake bukata ba. Ina ba da uzuri, na fi samun yalwan lokaci a wajen Ramadana, amma a Ramadana ni harkokina ma na rayuwar duniya na ajiye su a gefe gabaki ɗayansu, sai ɗan abin da ba a rasa ba. So kula ga wannan, sai a yi haƙuri da lokaci irin na Ramadana. Lokaci ne na karanta Qur'ani da makamantansu. Duk wanda ya zo, Allah ya biya da gidan aljanna. Akwai ɗaya daga cikin ‘yan uwa ma da ya zo mai karantar da addini kuma yana gabatar da tafsiri a College of Nursing na birnin Kudu. Ina tare da shi aƙalla ba zai gaza, in na ce shekara 23 ya yi. Farawan ganawan farko 1999. Shekara 27, amma closely in zantuna shi ne wani gayyata da kuka mini a wajen 2003 ko? Ina ga daga nan ne, ɗan uwa Malam Abu Hafsa daga birnin Kudu na daga cikin malamanmu. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An zo lafiya ko? Ya ayyuka. To Allah ya jagorance ki. Malam dan uwa ne sosai, muna tare kamar yadda faɗa shekaru da dama, nakan je birnin Kudu bisa ga gayyatan su, kuma dan uwa ne mai ƴan uwantaka sosai. Idan ina tafiya da mota daga Gombe ko Bauchi na birnin Kudu kafin na iso zan kira shi a waya. A nan nakan tsaya na yi azhar da al'asar, kuma ai abu dan abin da ba a rasa ba zai tanada mana abinci mu taba abinci tukunna mu wuce.
Allahu
akbar. In za a tuna dab da Ramadana na je Bayero University Kano da na gabatar da wata muhadara Ibn Dode ta Boko ce Faculty of Engineering. To ya taso tun daga birnin Kudu ya zo har Kano din mun gana da shi da wasu ƴan uwa waɗanda a lokacin da su suke sauka na idan na je. Suna da wani program da suke a Ramadana da ban san ko yanzu kuna yi ba. Tun corona an dakata kowane a weekend ina ga aka fi Saturday da Sunday ko a lokacin kuna yi every day. To na san da nakan je duk Ramadana nakan fita na je kwana ɗaya bana ma kwana da sassafe na je birnin Kudun na dawo kuma na yi tafsiri. So suna da program da suke na Ramadana a lokacin matuƙa da gaske kusan kullum ana samun malami ɗaya da zai je muhadara da hanci haka. So nakan yi kwana ɗaya a Ramadan din. To Allah ya albarka, muna godiya Allah shi gafarta mana. Jazakumullahu khairan ahsanallahu ilaikum. Kuma malam iya da sakon da zai faɗa na kalma ko wani abu bismillah. بسم الله اي باشي وانا باشي بسم الله ما تو كسر بسم الله
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
yana so ya zama gwani Abdullahi Abazari ya kai kaji mugaye gardawa ne. Amin to alhamdulillahi to jazakumullahu khairan insha Allah. Amin jazakumullahu khairan. Allah ya sa a mizanin ayyuka na kwarai. Na'am bismillah injiniya
malami mabaya ta farko yake cewa assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace Allah ya ji kan iyayen malam da ana rahma da iyayen ubangida.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Dan Allah malan ka tambaya ta.
Na'am.
Mutum ne dukiyarsa ta kai hisabin zakka.
Na'am.
Kuma ta shekara. Amma kudaden ba sa hannunsa.
Haka.
Ya ba da su a yi kasuwanci da su. Kullum ana yi masa alƙawarin yau ne gobe ne har an kai kusan wata guda. Shin zai iya fitar musu da zakka a haka? Duk da ba sa hannunsa.
لجنة الدائمة للبحوث العلمية واتو permanent committee na fatwa da ke Saudi Arabia sun yi magana akan rikici na zakka a volume nasu na tara. Wannan matsala din akwai mai kama da ita a namba na 191 da 192 cewa dukkan dukiyar da tsammanin rashin dawowanta yafi tsammanin dawowanta gare ka babu zakka akanta. don daga cikin sharuɗa na zakka akwai milkan kamilan, ya zama mallaka da kake da absolute control a kansa. Kudin da baka da control a kansa, kake ta bibiyansa a dawo maka da shi, ya gagara a dawo da shi. Suka ce wannan bai zama kana da control a kansa ba. Zakka tana magana akan abin da kake da iko a kansa ne. Shi yasa ko a hadisin aika Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu zuwa Yaman, fiyayyen halitta cewa yayi, inna Allah aftaraba alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Hadisi na 1331 cikin Sahih Muslim. Kaga a wannan yake bayyana mana a fili cewa abinda ake da ikon karba ne a miƙa. To kudin da bai hannunka yana hannun wani, kuma ka ma bukata a baka ya gagara, kabi ya gagara. A magana mafi inganci, zakka bata wajaba a kanka a kansa. Sai dai idan aka baka koda bayan Ramadana ne ya shigo, to a lokacin sai ka cire wannan zakkar ka bayar. A ka'ida kenan, amma in dai bai dawo rinka ba, to ba za ka cire zakka a kansa ba. Amma kudin da ka ba da shi bashi, kuma kake ga kana da control a kansa, wanda ka ba ya ce anytime kake bukata kudin is ready, ko kuma zai baka, kuma ka san yafi karfin kudin, to a magana mafi inganci matukar kana da ikon ka karba a kullun kuma a baka, to wannan ana cire zakka a kansa. Ko ma baya suka ce ba a wajabta maka zakka akan abin da baka da tabbacin zai dawo gare ka. Wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Inna Allah ya kiyaye yawanan ya gafarta musu ya sanya su ya kwabe kyawun makuma tare da namu da
ita. Amin ya hayyu ya qayyum.
Inna Allah ya kara wa malam lafiya da ni kafana masu albarka.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Inna tambaya ta kitanci kan ma'aurata masu jinin sai
AS wato matan AS chorionic villus sampling.
Na wata, idan misali matan tana da cikin wata goma zuwa sha biyu, wato satin goma ko sati sha biyu, domin sanin jinin sabbin jariri. Kuma menene hukunci idan aka gano jaririn yana ɗauke da SS, za a iya zubar da ciki?
Lajnatu da'ima للبحوث العلمية سنجي مغانا أكان إيشو ديشا في جينوتايب A-S-A-S A-S-S-S S-S-S-S volume na 21 kama wannan matsala akwai fatawa mai kama da ita ta 450 da kuma 451 da 452. Firstly, shi akan yin aura. A ka'ida ta musulunci da AS da AS, kowanne a cikinsu menene?
Kariya
ne. A magana mafi inganci ba a faɗaitar da yin aure tsakaninsu. In za su haƙura ba su yi auren ba, shi ya fi dacewa da shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala, don shari'a ta zo ne saboda muhafaza na rai, muhafaza na dukiya, muhafaza na ainihin lineage, muhafaza na mutunci, muhafaza na jini. In ASAS ne, akwai tsammani na cewa kaman 25% za a samu high risk na samun SS. Saboda abu in ka duba kaman mapping ne, ASAS. So za a iya samun AAAA, ASSS, AS kuma SS. So in ka duba mapping din, a guda hudu akwai tsammanin za a iya samun ɗaya daga cikin hudu ya zama SS. In ya zama SS kuma ya zama sickle cell disease automatically. Wannan magana kuma na sickle cell disease sun yi shi ƙarƙashin a the same volume ƙarƙashin fatawa ta 434 da 435 cewa a wannan hali, tunda akwai tsammanin samun SS, to tun asali auren AS da AS a kura da shi ya fi alheri. Na biyu, auren ya riga ya faru an yi shi, har ana an samu juna biyu. A cikin juna biyun nan ana tsammanin haihuwa, ko kuma ana tsammanin cewa cikin ya fara kai watanni tunda ya kai sati nawa aka ce sati 10 zuwa 12 yin test da ake yi na CVS test da ake likitoci suka yi shi ne don a gane ko disease da ke tare da yaro dan karami wanda bai fito a ciki ba ko abin da ya kama da wannan abinda malamai suke fada karkashin wannan yin test don a gane cuta ta halatta tun ba a haifi yaro ba yana dan karami na biyu sai matsalar cire ciki cikin da bai kai kwana 40 ba cire shi yana da sauki idan akwai dalili na shari'a in babu dalilin shari'a babu dalili na matsalar uwa din ko kuma abin da za a haifa kowanne irin cire shi ba a san sa musulunci amma in akwai dalili na barin dan zai iya cutar da uwar ko kuma zai iya sa haife shi bai da wani amfani da zai tabuka to abin da bai kai 40 days ba yana da matukar sauki saboda me saboda a matakan haihuwa din da creation nasa 40 ne sau nawa na'am sau uku kaga in ka tara sai a samu 120 days around 120 days ake hura rai to daga an hura rai idan ya kai 120 days anan kuma ya zama akan hukuncin mutum ake magana gabanin ya kai nan koda an cire an yi laifi in babu dalili amma ba a daukan itibarin cewa kai ce kashe mutum akai amma in ya kai 120 rai ya shiga to anan ana daukan sa a matsayin kisan kai ake daukan sa so kula ga wannan suka ce a matakin farko kowanne irin disease da ya zama an samu likita amintacce gogagge a bangaren sa kuma wanda aka aminta da adalcin sa da amanar sa yayi bayanin cewa cirewa shi yafi suka ce anan ya halatta a cire matukar ya tabbatar cirewa shi yafi to anan an ce ya kai 10 to 12 weeks to in muka ce 10 weeks times 7 kaga 70 days in an ce 12 weeks kaga ya zama nawa ya zama 84 days so 84 days bai kai 120 days ba har yanzu ana cikin stage ne na ba a hura masa rai ba anan suka ce idan ya tabbata cewa likita ya amince ya ba da shawari cewa akan abin da ya sani na ilimi rabuwa da shi shi yafi alkhairi ko dalilin lafiyar uwar ko abin da za a haifa akwai cutarwa mai muni to anan suka ce ababil larura saboda ad-darurat tubihul mahdhurat kamar yadda yake a cikin koda suratul maida aya ta 2-3-4 muka dauka wannan duka ayoyi ne na darura qur'ani yana kula da larura matuka da gaske so min babu darura yana iya halatta amma idan ya kai matakin 120 days kuma ya zama tilas dole a cire in ba a cire ba yana iya taba lafiya na uwa to anan suka ce in aka cire bayan 120 days kuma akwai kafara akan mahaifin da yasa aka cire idan muka duba lajinatu da'ima a wannan volume din karkashin matsala ta 434 a volume na 21 suka ce zai yi kafara shi da yasa aka cire saboda wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallabatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu in muka duka wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a cikin nisa'i aya ta 92 suka ce dogaro da wannan za a sa yanta baiwa in ba baiwa za a sa shi azumi na wata biyu a jere so wannan shine matakin don haka abinda nake ba ku shawari ku samu likita amintacce da ariyan sa ne abinda ya bayar sai ya aike da shi gwargwado wallahu ta'ala a'lam a'lam sai mu tsaya a tambayoyin a haka sai mu shiga karatu insha Allah jiya ina zaton mun tsaya aya ta nawa aya ta 5 muka tsaya zamu tashi a ta 6 yau ko a suratul nisa'i sura ta 4 daga jerin gwanin surorin qur'ani daga saba bismillah arhamma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
نعم جزاكم الله خيرا. ذا متاشي أكان آية شدة أتكين سورة النساء. الله تعالى يتي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى الله يتي كرك جرب مرايو hatta idza balagun nikaha har sai sun kai gaba na aure fa in anastum minhum rushidan idan kun ga daga gare su akwai shiriya fadifa'u ilaihim amwalahum a lokacin sai ku tura musu dukiyoyin su dake hannunku wala ta'kuluha israfan kar ku kuskura lokacin da kuke rike da dukiyar su ku rika cin dukiyar dan kokarin wuce gona da iri dan ku zalunce su وَبِدَارًا ko kuma ku riga gaggawan kashewa ayyakbaru gabannin su girma faman kana ghaniyan wanda ke rike da duke su ya kasance shi ma wadaci ne ba sai ya taba duke su ba falyastafi ya rike musu amma ba sai ya dauki wani abu a ciki ba waman kana faqiran wanda yake talaka ne bai da hali kuma duke su ta shagaltar da shi daga neman nasa falyakul bil ma'ruf yana iya ci da kyautatawa فإذا دفعتم إليهم أموالهم إذا لوكتم باسو دوكي يسو يهي سن كي متاكين أباسو فأشهدوا عليهم ألوكتم ككفا شيدا أكنسو وكفى بالله حسيبا كما الله تعالى يا إسي دممي حسابي أكن أبندكو كي وابتلوا اليتامى كجربي مرايو كلمر ابتلاء ديد اختبارني واتو كرك مسو examination idan akwai dukiyar maraya a hannunka to sai ka rika dan jarraba shi kaman wani dan exam dan gwada shi haka dan trial zaka rika bashi kalmar yatama jam'i ne na al-yatim yatim shine orphan da turanci orphan kuma shine mammata abuhu qabla bulughihi zakaran aw unsa duk wanda ya rasa mahaifi gabanin ya kai gaba na munzali gabanin ya fara mafarki namiji ne ko mace da sunansa maraya lokacin da mutun ya fara mafarki ko ya kai munzali ko ta kai sun fita daga zangon maraici don haka a cikin mutane rasa uba ne maraici ba rasa uwa ba amma a dabbobi rasa uwa ne maraici ba rasa uba ba a magana mafi inganci idan yau tinkiya ta aihu ko akuya in ita kanta uwar an ce ina babansa an hada ta da aiki ita kanta uwar wane ne baban wannan ta hadu da aiki mafhum sai shi kansa baban an ce masa wannan danka ne ko ba danka ba an hada shi da aiki shi ma ba zai gane ba ai shi yasa duk abin da aka kwatanta mutum da dabba to al'amari ya lalace su kansu da uwar da uban ba mai tabbacin wane ne baban shi yasa ya zama hidimar da uba yake yi a cikin mutane shine masauki shine kudin magani shine tufafi shine abinci shine kudin makaranta to in akwai wannan a duniyar dabbobi uwa ce take yi dan da ban ba wani aure ne tsakani formal ba wani juna biyun ma kawai gamuwa suka yi da shi lokaci da Allah ya kaddara aka samu yayi wurin sa ita ma ta yi wurin sa gamuwa ma ba za su ƙara yi ba so kula ga wannan a cikin mutane rasa uba ne tare da uwa tana da muhimmanci amma waɗannan mas'uliyya din uba yake dauka ita uwa babban aikin da ta fara shine daukan juna biyu da kula da juna biyun, da wahalar ɗaukan juna biyun na tsawon wata tara ko abin da ya kama da haka, da kuma haifan juna biyun. Wannan hidimar da uwa ta yi, duk duniya babu abin da za ka yi ko zan yi da za mu iya biyanta a duniya babu shi. Duk duniya ba wani mutum da zai wani abu ya biya babarsa wannan hidimar da ta yi. Babu shi. Wallahi azim, duk hidimar da mutum ya yi wa uwa a duniya, har ga Allah, in za a yi tunani, shi ne tunanin shin ya biya ta rabin numfashi ƙwaya ɗaya na naƙuda ko bai biya ba, ba fa numfashi guda biya, rabinsa. Ai, wani mutum ya tambayi Sayyidina Umar radiyallahu anhu, ya ɗauko mamarsa a gadon bayansa tun daga Yaman har zuwa Makka, tafiyan kilomita 1,100 da 'yan kai ya yi da ita a gadon baya, kuma ya zo ya yi aikin hajji da ita, yin ɗawafi na ƙudumi, yin umura, aka kammala, aka tafi Arfa, aka dawo kwanan Mina zuwa Muzdalifa, komai ya yi da ita a gadon baya da ya kammala. Kai kaɗai ma ya ka ƙare aikin hajji bare da goyo. Ya zo ya samu Sayyidina Umar, ya ce Allah shi gafarta malam Amirul Mu'minina, da Allah wannan hidimar da na yi wa ita, inna da Allah an biya ta bashin aihuwan da take bi na. Sayyidina Umar ya ce wallahi baka biya naƙuda ainihin numfashin naƙuda ƙwaya ɗaya ba. Numfashin naƙuda ƙwaya ɗaya ce baka biya ba tukunna, wannan ƙwaya ɗaya da ta yi numfashi a naƙuda ba a biya bashinsa ba. Ai jama'a, uwa uwa ne. Don haka Allah ya ce wa butalul yatama, ku riƙa jarraba marayu. Marayu Allah ta'ala ya ba su muhimmanci a Qur'ani, don shi maraya babban mutum ne. Allah yana damuwa da al'amarin maraya, Allah yana damuwa da situation na maraya, Allah yana kula da jama'ar da ke kula da marayu. Duk mutumin da ke kula da marayu, wallahi Allah yana kula da al'amuransa. Duk abin da kake buƙatan Allah ya riƙa kawo maka ɗauki, ya zama duk tsarinka akwai tallafawa marayu. Shi yasa akwai jama'ar da Allah ta'ala ya aibata su a Qur'ani, babban laifin su Allah yace ba sa ma girmama maraya ne.
Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turafa aklan lam وتحبون المال حبا جما.
جزاكم الله خيرا. وأن سورة الفجر محل شاهد آية تقوم شابقي الله تعالى يتشي بل لا تكرمون اليتيم بهاك بني ببل لي فينكو شيني باقا جرمى ممرايا جماعة يد خبب بيكي زوا ولي أجرمى ما شهك من إيمان يكي جرمى ممرايا جرمى ما والله يازر جيسو يتشي بل لا تكرمون اليتيم. Ba kwa girmama marayu, ba kwa respecting marayu, ba kwa honoring marayu. Wato ba sai ka bashi kuɗi ba, duk inda maraya yake a mutunta shi. Yau lalacewar society mu ya kai matakin da ba a ma san wani hali suke ciki ba. Yau saboda mafiya yawa ba su da gata, sace su ake ana cire parts din jikinsu, ana zuwa ana tsafi ana sihiri. Saboda ba a kula da su. Wabutalul yatama, Allah ya ce ku riƙa jarraba marayu. Wannan fi'ilul amri ne, fi'ilul amri kuma anan yufidul wujub, iya nufin wajibi ne. Kalmar yatama a Qur'ani malamai suka ce ta zo aƙalla sau 23. Allah yana kiran marayu marayu marayu. Al-yatim mufradi ya zo sau 5. Wannan yatama ɗin an haɗa ta ne da wanda ya zo mufradi da musanna, dan ya zo musanna. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina, aya ta 82 a cikin kahafi. Don haka da kuma jambi, haka Allah ta'ala ya kira su. So don haka ku riƙa jarraba marayu wanda suka rasa iyayensu, idan kuna riƙe da dukiyoyinsu ku riƙa jarraba su. Hatta idza balagun nikaha, har sai sun kai kaman gaba na aure. A nan Allah bai ce in sun balaga ba, sai ya aiki da ibara ta cewa hatta idza balagun nikaha, har sai sun kai gabar aure. Akwai bambanci tsakanin balaga da kaiwa gaban aure. shi balaga yi juwari yana faruwa ne ko a mutum ya kai shekara 15 ko kuma a samu tsuran gashi a lungunan jikinsa ko kuma yin mafarki wani abu ya fita ko kuma abu ya fita a jikinsa na sha'awa a lokacin da yake farke ba yana mafarki ba mace kuma ana karawa da waɗannan ababe guda uku da na hudu da na biyar na hudu da fara yin al'ada na biyar da daukan juna biyu waɗannan ababe guda uku a maza biyar a mata su ne ake iya gane mutum ya balaga to amma Allah bai ce hatta idza balagu ba sai ya ce hatta idza me balagun nikaha bai ce kawai balaga ba sai ya ce in sun isa aure mafhum bai ce hatta idza balagu alhulm ba bai ce mafarki ba sai ya ce in sun isa aure dan dalili akwai wanda ya balaga amma bai isa aure ba yin aure son samu in za a yi malamai suka ce akwai sharuɗa biyu na farko misali ga namiji a samu abin da ake cewa physical maturity shine puberty wato shine gabar balaga kamar shekara 15 ko fara mafarki ko abin da ya kama da wannan da muka kira sai na biyu akwai intellectual maturity na farko al-buluq na biyu kuma ar-rushd sai an samu abu biyu so da haka bayan balaga akwai ar-rushd shine shiriya mutum ya zama hankalinsa da tunaninsa da sanin ya kamata sa zai iya rike mace wani ya kai 15 years amma idan ka ganshi kaga dolancinsa wani dan shekara 5 ya fi shi wayo to dole sai abu biyu ya samu bayan kai level din to ya zama iya da intellectual maturity wato yana da basira da hangen nesa sai inda zai iya sarrafa harkan iyali ya gane cewa akwai breakfast akwai abincin rana akwai dare sannan akwai yadda ake rike iyali akwai ciyarwa akwai tufatarwa akwai neman wajen zama so wannan rushidi din shiriya din tana da muhimmanci to shi yasa ba wai shi yaro daga ya kai balaga za a bashi dukiyarsa ba a'a sai ya samu wannan intellectual maturity ta inda zai iya administration na dukiyar kuma ba a so a yi garajen bashi rana ɗaya je barar da ita sai aka ce a rika bashi ɗan kaɗan kaɗan shine wabutalul yatama ashe jarraba son kana iya yi duk bayan wata 6 ka rika jarrabawa malamai suka ce yadda ake jarraba shi namiji sai a bashi kuɗi a ce je ka ɗan fara kasuwanci babansa ɗan kasuwa ne ya rasu kana rike da kuɗinsa na gado naira miliyan 7 misali nake bayarwa sai ka ɗan ɗauki wani abu sai ka ce to kana zuwa makarantar boko ka dawo da yamma kana zuwa islamiyya kana zuwa haddan qur'ani eh to yanzu ga shi ka kai shekara 14 ina ga ya dace sana'ar babanka ka fara a cikin kasuwa waye da waye ka aminta da shi abokanan babanka eh akwai Allaji Dalladi akwai Allaji Ibrahim akwai Allaji Abdullahi akwai Allaji Garba to a cikin su wani sha'awa kai kasuwanci kake gaskiya na fi sha'awan sai da irin provision haka dan katon din indomie spaghetti kaza waye ke wannan sana'ar wane to yana da kyau ka dan fara zuwa wurin sa zamu masa magana sai ka riga dan zuwa kana koya a wurin sa bayan ya dan yi wata ɗaya biyu yana zuwa yana koya sai ce zamu dan baka jari kai ma in ka dan taso a dan bude ko dan karamin shago a kofar gida sai a riga dan zuwa ana saya sai a dauki dan 300 ko 400 ko 500 sai a bashi a gaida zai fara kasuwa ake tura mutum saboda issue ne na kuɗi so issue na kuɗi kuma asalin issue na kuɗi a kasuwa ake yi duk inda aka yi harkar kuɗi ba kasuwa ba to wannan kuɗi yijiwali kawai na services ne amma hakikanin dukiya to har ga Allah ta hakikatan genuine dukiya to a kasuwanci ake samun ta kasa duk inda ake jero list din wanda suka fi kuɗi a duniya ai ƴan kasuwa ne ko kasuwa ta a saya a kasa ko kasuwa ta a kera a kirkiro fasaha innovative ideas da technology so sai a bashi shine wabutalul yatama hatta idza balagun nikah za a ci gaba da jarraba shi ne in mace ce kuma ba a tura ta kasuwa malamai suka ce za a bata ne a ga yadda za ta sayi kayan daki da kayan tafiyar da gida ne yau da kullu sai a dan dauki 50,000 a bata a ce to muna son ki dan fara tanadi saboda maybe nan gaba shekaru kadan Allah ya kaddara akwai maganar aure sai da kanta a ce ta je ta sayi abubuwan kayan daki a ga me za ta sayo da aka bata miliyan ɗaya sai ta je ta sayo iPhone ta dawo sai a ce a wannan hankali bai isa ba shi wancan da aka bashi 500,000 dan fara provision at the end sai aka ya bude wani team din kwallo aka ce me sunan team din yace Miami Bets sai je kashe musu kudin duka nan sai a ce hankalin bai samu ba tukunna ai ba a daukan uwar kudi a shigar da ita wata harka da riba ake yi ita uwar kudi ana presiding dinta ne riba ce ake iya wani abu da ita idan bukata ta kama to anan sai a ce a hankalin bai ba sai a dan bashi dama sai a cigaba da dan nasiha ka dai rika zuwa kasuwa wajen Allahi Allahi kana zama a shago ka cigaba da koya saboda me dalili wanda bai san yadda ake juya kudi ba in ka bashi kudi barar da shi zai yi duk wanda ya san kasuwa wai dan kaga wani yayanka ko babbanka ko kawunka ko wani oganka yana da kudi da Allah nazo a bani jari ina son na fara business nawa ne miliyan 10 kuma baka taba zuwa ka koya ba ba kasuwanci kake so ba baka kudi ka kashe ne asalin wanda yake iya juya kudi shine mutumin da ya nemi kudin sai aka kara masa in ka je ka sha dan karan wahala a nema ka samu 1500 sai aka kara maka 500 to ka san wahalan wancan zaka kiyaye wannan in mutum bai iya ba zai iya ba kuma haka magabatan mu suke baban mu Allahu Aminu danta ta Allah ya ji kansa akwai time da muka je muke hira da shi ina mata tambayoyi akan fara kasuwa yace duk da babansa mai kudi ne bai fara kasuwanci da kudin baban ba shi ya fara zuwa kwari yana tona rijiya yana saka irin alum din nan a ruwa ruwan yana kwanciya lokacin mutanen Niger da sauran wurare suna zuwa da raƙuma sayan kaya yana shayar musu da raƙuman suna dan bashi dan taro sisi da wannan ya fara tara jarin kasuwa da ya samu wannan sai babansa ya kara masa yace yanzu da gaskiya zaka yi kasuwa tunda ka san yadda ake neman kudi amma duk mutumin da bai iya ba kawai ka maka wai proposal shi zai fara kasuwa ba inda yaje koya wannan ciwa-ciwa ya zo da shi koda manufarsa mai kyau ne in ka bashi ba za a yi abin kirki ba ya je gaban wani Allahji ya koya ya fara dan tara taro da sisi yau ya ajiye 1000 gobe 500 2000 ya shan wahalan tarawa ya tara miliyan 1 sai ka kara masa miliyan 10 akai to insha Allah za a yi abin kirki asalin foundation na kasuwa sai ka nemo ake kara maka amma ba zai yi baka je ka koya nemo ba ka zo ka ce za ka yi kuma fa kasuwar da kake gani wahalan da fa bai wuce bai gaza a ce ka je jami'a ka yi degree ba fa ita kanta tana da sarkakiya dewa da ba sai an buɗe littafi an koya maka ba experience ne na yau da kullun kake koya amma da yawa ba su haka ba sai su dauka wai kasuwa kaman cin tuwo ne haka kawai zaka zo a baka kuɗi ka fara ta ba haka take ba ita ma sai an koye ta shi yasa Allah yace wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushidan idan anastum kalmar anasa daga kalman abusara ne fa in abusartum in kun gani shine sai a ce a nasa arama zakai ba misali ɗaya ko ɗaya ko alqur'ani ko da misali ɗaya
iz qala musa li ahlihi inni anastu naran sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tasqalu
jazakumullahu khaira wannan cikin suratul naml kenan aya ta 7 iz qala musa li alihi inni anastu naran kaga anastu ai absartu naran ne annabi musa sai yace wa iyalansa ku dan jira ne na hango wata wuta inda Allah ta'ala ya magana da shi sai ce anasu kaga anasu shine naga wuta to anan sai Allah ya ce su waɗannan marayun wa butalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum in har kun gani anasa min janibi turi naran kamar da yazo a kasas ayata 39 sai ya ce anasa kaga ai abu sarade mafhum tayyib haka in kun ga anastu kuka ga alama rushdan shiriya wannan shiriya din kaga shine in kudi ne in ajiya ne yasan yadda ake iya kaiwa banki ya ajiye idan kirgawa da in ka bashi kudin ko nawa ne zai kirga idan hada total ne zai iya yi yanzu misali mutun ya zo ya ce maka jari maraya yace jari miliyan ɗaya za a bashi zai fara kafa sai kace masa naira 150 a hada da naira 160 nawa zai bayar sai shiru sai yace 400 sai kace a bai kai a baka kudi ba wannan 100 nawa ne 310 ne kaga kenan bai da intellectual ability ne manajin kudi shine anastu min rushidan in kun ga shiriya so ko lissafin kudi ka ga yawo mutum ya gagara to gafin akwai matsala ya dace ya zama duk dan kasuwa gogagge bai cika ba calculator muhimmanci ba duk yadda ka karanta lissafi yanzu a ran ma yana da degree a mathematics da masters amma in yaje gaban ƴan kasuwa ana hada total wallahi sai ya rena kansa a lissafin dan ba lissafi ne x and y bane dan ake ta neman su a nema ya bata a nema ya bata wannan lissafin su na karta san karne in kai kuskure wata ran duk ribar ka na shekara sai a rasa ta sai ka ji dan kasuwa ana magana naira miliyan 1,750 a hada da miliyan 1,780 kafin gare baki ya hada total ya gaya maka su memory su ne calculator tsabar iya lissafin kudi sun iya wasu su kuma suka dace su sai su je su koyi kira'an Qur'ani sai ga karatun Qur'ani ga kasuwa hatsarin shine ka shagalta da kasuwa ko baka san Allah ba to anan kuma kasuwa duka sai da koma haramu in ba ai sa'a ba so shi yasa duk ya shiga cikin ar-rushidi ku rika jaraba su da lissafi kaza a hada da kaza naira kaza a hada da naira kaza a mutun ne aka bashi kaza ga zabin kasuwa kaza ga kaza in yayi kaza kaza zai fi kaza duk dan kasuwa idan zai na farko sai ya duba menene label na risk hatsarin da ke cikin kasuwanci sai ya duba na biyu wani kasuwanci ne yake da future gaba mai kyau duk sai ya kwatanta lissafi akai an ga alama duk wannan sai an yi lissafi akai in yace yana so ya fara sai dan fili ne to yanzu zaka sai filin ya zaka yi ka fara gina gida kana sayarwa eh zabo baka amma zaka yi eh zan je sai fili kawai sai na gina a ba haka zaka yi ba fili idan ka karba sai ka karbi takardun sai ka je ka bincika takardun original ne shin wanda ya kawo ka saya din ya mallaki filin idan ya mallaka me shaidan nasa ne in sunan da ke kan takardar ba shine sunan sa ba sai akai takardan ya zo hannunsa wane ne ya bashi sai to ina wane ai duk waɗannan kacaniyan sai kafi dan ba haka ba sai ka je ka sai hatsari to shine Allah ta'ala yace wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan in kun ga wannan shiriya intellectual maturity din sun zo masu cikakkun hankali akwai kuma husnul tasarruf suna iya sarrafa ne an ba shi 500 yana ci gaba an ƙara miliyan uku ne an bashi 500,000 an sake ƙara 500,000 kasuwanci sai haɓaka yake har ma jarin sai kai 500,000 ya ma fi gadon sa na 300,000 to anan sai a ce to ai ya kai hankalin da za mu hada shine fadifa'u ilaihim amwalihim sai a zo a yi rubutu fadifa'u sai ku ba su dukiyoyinsu zo wane ina ga kuɗinka yanzu ya kai a baka tunda an baka kuɗi 1,000,000 jarinka yanzu 500,000 ai ni da na je shagonka abin sha'awa ya bani yadda na ga tsari kana da littafin rubuta wanda suka ci bashi kana lissafin kaza da kaza komai kana kula da shi abin ya ban sha'awa so hankali ya zo maka mun gode Allah da ya kai ka wannan gaba akwai sauran kuɗinka 2,000,000 dan daman 3,000,000 ne na baka ɗaya ɗayan ya zama 5 yanzu sauran 2,000,000 to shine fadifa'u ilaihim amwalahum anan za a ba su dukiyarsu gabaki daya Allah yace wala ta'kuluha israfan wa bidaran wala ta'kuluha israfan a lokacin da kuke rike da dukiyoyin marayu tunda akwai halin da ya halatta a ba ku wani abu a ciki a wata gaba in ba ku da shi Allah yace kar ku ci dukiyar nan israfan ta bangaren israfi me israfi da Hausa barna ina ga Allah ya maka albarka na fi nutsuwa da barna da almubazziranci saboda almubazzir shine almubozaranci amma israf barna ko ne irin ko Bahaushe ya ce wani akwai son banza in ka ji an ce son banza to shine israfi akwai jama'ar da haka Allah ya jarbe su suna da mummunan son banza to kar a ganka da siffar tsabar son banza kai banza kake nema ba siffa ce ta mutum na kwarai ba son banza in ka irin ai haka muke a Saudiya mutanenmu sai mutum ya je a Najeriya mai wadata ne in ya ga ana raba sabiyar a mota shi kadai ana hada abinci kwali-kwali sai ya dauko katon ɗaya mai kwali 20 sai ya kawo shi daki ya ci guda ɗaya kuma ba ma da yawan mutanenmu ba sa ya cin abincin sai ya sa yaji kuma yajinsa ya kare sai ya buɗe kwaya ɗaya ta ba saura 19 su rufe tukunna ya fita da su iya daga cikin son banza karɓan fiye da abin da kake buƙata haka kawai ana raba abun buɗe baki sai ka karbi ɗaya na buɗe baki sai ka ce bari in karbi ɗaya na suhur kuma ga layin masu buƙatar buɗe baki bai ƙare ba kai kana neman suhur tsabar son banza ne sai ka bari a gama da masu buɗe baki sai ka daga ce na ga abincin nan ya saura za a iya ƙara mun na suhur a za a iya ƙara baka tunda masu buƙata sun ƙare sai a baka to nan ba son banza ba ne amma ka zo layin buɗe baki ka karbi abincin suhur kuma ga ka da ƙarfi lafiyayye kamar jakin sayarwa wanda ku ya dace ku nemo ku kawo a ciyar da mabukata amma kai ne alayi alayin ga kanan kyankyam kamar wani sadauki kuma wai alayin karban sabil Allah ya raba mu da san banza. Ai kai ya dace ka shiga layin masu bayarwa ne. Shi yasa Allah yake wala ta'kulu ha israfan, wato a wajen in shari'a tace ku rika cin dukiya saboda ku masu karamin karfi ne. An baka kula da dukiyar marayu dukkanin su miliyan 100, kai baka da 100,000, kuma wannan dukiyar ta su kula da ita ya hana ka je ka nemi abinci, sai aka dan sa maka dan allowances, to kar kai son kai na israfi, ko aka ce ka dan rika cefa ne a cikin ta, kar ka ce a to tunda an ba mu yanzu ka ga mu Allah yayi da mu, da gida na aisho masara da biyan kuka ne yanzu. Ai yanzu shinkafa basmati ne, kuma ni Allah ya jarbe ni, ni bana ma son kaza zabuwa nake so rika kawowa, wallahi to haka nake bukata, kuma ka ga yanzu ai mu rabu da irin ruwan leda sai ruwan gora, ai yanzu shine israfan. Kawai an baka amanar dukiyar sai ka je ka bude wata rayuwa ta jin dadi, Allah ya ce kar kai haka. Wala ta'kulu ha israfan, kar ku israfi. Israfi ba abu ne mai kyau ba, arama za ka ba misali a Qur'ani.
Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Wannan ayat za ta zama cikin suratul A'raf ko aya ta 31. Allah ta'ala muhallu shahri yace ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, ku ci ku shakar ku almubozaranci, innahu la yuhibbul musrifina, Allah baya son mutane masu barna, bai son mutane masu barna, kar ku yi barna, Allah baya son masu barna. Anan ma kuma yace wala ta'kulu ha israfan, to ai akwai tufatarwa, akwai sayan magani, akwai wajen zama, misali akwai takalmi, akwai hula, akwai ci da sha, amma sai Allah ya kira cin a wurin yace wala ta'kulu ha israfan, dan me? Dan duk abin da ake neman kuɗi don kai babu wanda yake da muhimmanci ga dan adam kamar abin da zai ci da wanda zai sha. Dukkan kayanka idan kana cikin yunwa kai kanka wa kanka matsala ce, shi yasa target ɗinka na farko daga ka samu kuɗi shine abin da za a ci da abin da za a sha. Shi yasa anan sai Allah yace wala ta'kulu ha israfan, kar ku ci ta bangaren barna tare da cewa akwai tufafi, amma ba su ne priority ɗan adam ba, ci da sha shi ne priority. Kuma da ya ce ku ci ku sha a aya ta 31 a cikin Arab, sai ce kar ku yi barna, Allah bai son masu barna, lalle shi bai son masu barna. Malamai suka ce wannan kuma yake bayyana kusan kashi 50 cikin 100 magani a duniya yana cikin wannan aya ta 31 a cikin suratul Arab. Ku ci ku sha kar ku yi barna, don lalle bai son masu barna. 50% na cututtukan duniya daga ci da sha ake samun su. Shi yasa duk mutumin da ya iya controlling abincin da yake sha, shi yana duba blood sugar dinsa, yana duba jininsa, ana auna masa dukkan vitamins nasa da vitals nasa, yana fahimta, yana sanin me zai ci. Kiyaye abin da kake ci yana magance kashi 50 cikin 100 cututtuka da izinin Allah. Kuma 50 cikin 100 cututtuka daga abinci ne. In ka ji an ce mutum diabetes yana da alaka da abin da yake ci, ciwon ulcer yana da alaka da wannan, cutar kansa tana da alaka da wannan, hatta heart diseases na da alaka da shan taba, ai duka ci da shan ne. Shi yasa idan ka iya controlling mai kake ci mai kake sha, da izinin Allah ka magance cuta mafi kankanta 50 cikin 100 a rayuwarka. Yanzu mutum zai samu arziki ya ci ya sha, sai ka gance sai ka fi slimin, dole sai ka rage weight. Yanzu ka kai shekara 50, nauyinka 107, zuciyarka ba za ta iya daukan jikin ba nan gaba kada. Mutum ya zo ya zauna hadu da aiki, yana so ya ci ba zai ci ba, ɗakinsa ga machine kullum yana hawa kai, yana ta gudu a kai, yana so ya rage tumbi, kuma hatsarin tumbi zuwansa babu wahala, tafiyarsa kuma jan aiki ne. Duk mai tumbin ka je baka fata zaka sha mamaki, a wata uku sai ga yayi tumbi, amma sai ya shekara uku bai rabu da shi ba, a buga nan a buga nan a buga nan, kuma wallahi yake tafiya shi gayyato shi yanzu zai zo shi, amma an kaka sallame shi ba zai tafi ba, kuma a ce sai ka rage kana cikin sai a ce akwai fatty liver, liver ka fat ya mata yawa, kana cin kitse da yawa, to sai ga an fara ce yanzu karka ci red meat, karka ci kitse, karka ci kaza, karka ci kaza, ga kudin kana kwadayin amma baka isa ka taba ba. Allah shi samu wanye lafiya. Shi sai ya ce wala ta'kulu ha israfan, kar ku ci dukiyar marayu da barna wa bidaran ayyakbaru wa bidaran kuma kar ku rika mubadara da gaggawa gabanin su girma kace yanzu kaga marayun nan sun kusa fa girma a ba su dukiyar yanzu saura shekara biyu bari na ci rabona da gaggawa shine Allah yace kar ku rika gaggawa wai ku ci dukiyar gabanin su girma kaga yanzu ina kula da dukiyar marayun nan an ce na ci na sha a ciki yanzu kuma sun fara magana a ba su maybe next year za a bayar bari a shekara ɗayan nan na more na ita gaggawanci Allah ya ce wannan ma haramun ne shine gaggawancin dukiyar dan sun kusa karbata kaga dai maraya dan gata a wurin Allah dukiyar sa da aka barbara bai Allah yana ta kula da ita Allah ya ce fa man kana ghaniyan wanda ya kasance mawadaci a cikin ku fal yasta'fif fa man kana fal din nan wani fa'un ne na'am wa fa man fa na farko din عفوا فليستعفف نتي فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ونفاؤني
مقرونة لجواب الشرط
جزاك الله خيرا وانن تاذو مقرونة لتجواب الشرط سبو دمي اي كاقد الله يتي وابتلوا اليتامى حتى اذا دن منيني شرطياني فإن آنستم شرطيا ne so jawabu shartin fal yasta'fif ne so shi jawabu shart ne lamun din wanne ne lamul amr ne to anan ya zama lamul amr wanda yake mawadaci a cikin ku zai iya rike iyalansa ba sai ya ci dukiyar marayu ta abinci ba Allah yace fal yasta'fif muna umurtan sa ya kame kar ya taba dukiyar marayun ya rike ta fi sabilillahi kar ya rika daukar alawansis a ciki tunda shi ma yana da kasuwancinsa ya rike nasu fi sabilillahi amma na marayun nasa kuma ya rika cin abinci a ciki shine falyasafi anan wajibi ne ga mai wadata ya hakura da cin nasu ya rika cin nasu shine falyasafi amma in ka hakura mai makomarka hadisin manzon Allah tsira da abinci sabbata gare shi da yace ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna sai yayi me wa ashara bi isbihi was sababa sai wadannan yatsu guda biyu haka annabi yace ni da me daukan nauyin maraya haka muke a aljanna duba yatsun nan wannan yatsa ta biyu da ta uku daga babbar yatsa yace ni da shi haka muke a aljanna hadisin iya bukhari hadisi na 6005 ne don Allah jama'a wani girma kake nema a lahira da kai wannan don Allah ga mu tsaye ko a yau kusa da gidan sarkinka sarkin garin ku aka ce za a zo a gina maka gida next to gidan sarki don Allah jama'a mutunci ne ko ba mutunci ba yanzu anan Abuja a ce za a kai ka villa ne next to villa za a gina maka gida jama'a an mutunta ka ko ba mutunta ba to wannan fa duk gidan duniya ne wanda anan za a bar shi amma annabi ne fa yace a gidan aljanna ni da kai haka muke zaune gani ga ka aljanna ni da kai makwabtan juna ne a aljanna dalilin me dalilin wannan hidima da kai wa marayu shi yasa aka ce fal yasta'fif din ka kane kai kana cin dukiyarka nasu kuma kana ta kokarin hayayyaba ta da izinin Allah to makomarka aljanna ne shine fal yasta'fif na wajibi ne al'amru ne an umurce ka da kai me da ka kame daga cin nasu shi yasa in za a bada dukiyar maraya in zai yi aka samu wannan talaka ne bawan Allah mai rikon amana wannan mai kuɗi ne bawan Allah mai rikon amana waye dace a bawa mai kuɗi bawan Allah mai rikon amana yafi a bawa talaka dan shi talakan an bashi sai ana dan taimaka masa da kuɗin saboda kula da ita amma mai kuɗin nan kuma zai iya yi fi sabilillahi yau kaddara babban mai kuɗi ne biloniya ne a kasar ku misali yanzu misali kaddara a ɗauki Alhaji Aliko Dangote ko Alhaji Buwa ko AA Rano ko makamantansu ko Alhaji Muhammadu Indimi misali wadanda suke da manyan ƴan kasuwanmu na arewa misali sai ka ɗauko sai ka ce ga dukiyar mara Alhaji a taimaka a rige nawa ne kuɗinsu 50,000 ne a'a afwan miliyan 50 ne da Allah miliyan 50 a wurinsu ai abin da ake ce cikin change ne aiko ba wani abu bane so dan ka ba su rike su da izinin Allah kokari ma za su yi su ta taimaka wa dukiyar sai sa irin waɗannan manyan masu kuɗin muna ba da shawara tunda Allah ya rufa musu asiri ya zama a kamfanonin su akwai tsari na karban dukiyoyin marayu ko a tsaye da shares da za rika sayarwa su rika bata kula ta musamman ya zama tsari ne na kuna da wani unit ko department na karban dukiyar gado da muka nutsu da ita da agreement zamu rika juya musu ana samun dividend ana kula da ita a duba business da ya dace dukiyar da Allah ya ba su ai ba matsala bare da sun yi wannan in ma maraya ta sa an ragu 10% sai su ce to a kara ma 20% ai ba wannan bane a wurin su wannan idan suka yi zai ba su darajar da manzon Allah ya ce ni da mai kula da maraya haka muke aljanna ana wa kafilul yatini ka hataini fil janna hadisin bukhari na 6005 ya zama akwai tsari kagan akwai formal tsari wannan lokaci ba sai muna wahala na neman mutane wani zo ka rike ba shi ma wanda aka ba bayan shekara da sai ya rasu sai aga nemo dukiyar da wa za a ba kuma aiki ne amma in kamfani ne aka ba su suka yi tsari mai kyau na kula da dukiyar marayu kuma manufarsu dan su nemi aljanna wallahi na cikin hanya mafi sauki da Allah zai kai su aljanna tunda muna ga ayyawanci saboda dama ana raba abinci a ce ko foundation din su na yi fi sabilillahi to waɗanda suke daukan dukiya su ciyar fi sabilillahi me zai tsole musu ido a kudin maraya naira miliyan 50 ko miliyan 100 babu wani abin tsora ido so duk irin wannan tsari ana yi kafashe da suka ci gaba na kula da marayu ko a kafashen turai in ka je irin Finland in ka je irin Sweden in ka je irin Canada Denmark in kaga tsarin kula da maraya in ba wai shedan ya kare sai ka tunan to ni mai garin zama marayan nan a kula da su saboda suna da tsarin tallafawa maraya wani tsarin har ya fi na mai kuban jin dadi a kasashen musulmai akwai irin su a Jordan suna kwatantawa Turkiya suna da irin nasu har irin Pakistan da suke talaka suna da shi Saudi Arabia na da shi Qatar na da shi dukkanin su akwai formal way na kula da marayu da kuma kula da dukiyar marayu wannan yana da matukar muhimmanci a cikin society kuma muhimmin abu ne a governance ya zama akwai tsarin protection na marayu don haka faman kana faqiran wanda ya kasance talaka Allah ya ce me shi kuma talaka falyakul shi ma wannan sharadi ne wani lamun ne anan lamul am iri ɗaya ne da na baya falyastafif da kuma falyakul bil ma'ruf ko ba iri ɗaya bane iri ɗaya ne hukuncin su ya zama me kenan hukuncin ba ɗaya bane falyastafif din nan cewa tunda mai wadata ne kar ya taba dukiyar su ya kame ba sai ya ci ba wannan lil wujub ne wajibi ne na kada ya taba amma wannan falyakul bil ma'ruf kuma lil ibaha ne umurni ne na halalci ko kana talakan kace wallahi ni talaka ne amma ba zan taba dukiyar su ba zan ci gaba da noma ina ciyar da kaina to yayi anan ba wajibi bane ko kana talakan kana iya sadaukar da abin da za a baka a dukiyar marayu ka kula da ita fi sabilillahi kuma kai ka je ka nemi halallanka so ya zama lil ibaha kenan kuma Allah ya ce bil ma'ruf a wajen ana kula da urfi ne in an ce urfi shine me aka saba a al'ada me zai rike kaman gidansa ba zai yi dan an ce a ciyar da kai a ciki ba sai ka dauko bil din yadda ake rayuwa a Abuja bayan kai kana can kauyen kankara sai ka ce bil din Abuja za a biya ka a sai a duba a kankaran me abin da zai rike mutum sai a rika baka na mutumin kankara a can fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum idan za ku tura musu dukiyoyin su Allah ya ce fa ashhadu alaihim ku shaida akan su wa kafa billahi hasiba kuma ku sani Allah ta'ala mai hisabi ne Allah zai muku hisabi a ran ma za ka yi kara mana ko aya ɗaya akan hisabin Allah
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا
إن الله كان على كل شيء حسيبا يا ذا سورة النساء آية 86 الله يتشيئكم كومي mai hisabi ne don haka kula da dukiyar marayan nan Allah zai hisabi kaga anan yace wa kafa billahi hasiba duk abin da ka rike ko kai ciwaciwa ko gais ko kai gaskiya Allah zai hisabi sannan a can kuma Allah yace akan komai mai hisabi ne hisabi sau uku yazo a Qur'ani a matsayin sunan Allah a nan wurin aya ta 6 a nisa'i aya ta 86 a nisa'i wanda aran ma ya kawo akwai saura guda daya wa zai iya kawo ta cikin suratul ahzab Allah ya maka albarka wata aya kenan alladhina yuballighuna risalati llahi
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
سورة الأحزاب آية نوى. نعم نعم أبي كير بإنده بيربو. نعم 39 Allah ya biya ka da gidan aljanna 39 ne kai ka gane. So da haka hasibun sunan Allah ne a magana mafi inganci, haka Imam al-Qurtubi ya faɗa, haka Ibn Uthaymeen rahimahullah ya faɗa. In ka duba sunayen Allah da ya kai ya saka al-Hasib a cikin al-Qawaid al-Mutla fi sifat